من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يوا الله غودياكم، من يوا جونا مرحبا داوا wannan درسي نامو wanda muke karanta muhtasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wa sallam a wannan darasi na 77 wanda ake gudanarwa a wannan masallacin a wannan rana 9 ga watan 7 na Rajab shekara ta 1441 wanda wannan rana ta daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2020. Muna nan a shekara ta 4 hawajisu as-sana as-salisa, shekara ta 3, shekara ta 3 ko muna cikin wancan satin mun karanta ko kuma mun fara karanta abin da ya gudana a yakin Uhud. Mun karanta har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina, sun yi sansani a wajen Madina, gashi nan an yi ido hudu da mushrikai wanda su ma sun yi sansani a wajen Madina bangaren shiga Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bangaren dutsen Uhud inda yake kallon Madina, su kuma kafirai na Quraishawa sun juyawa Madina baya. Kuma mun karanta kan cewa a bangaren dama na rundunar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Az-Zubair ibn al-Awwam dan gwaggonsa Safiya, sannan a bangaren hagu kuma ya sa Al-Munzir ibn Amr. Haka ne? Haka wadda sun shagalta da kallon fitila ne shi ba. Sannan su kuma bangaren wato Quraishawa sun zo da bangarorinsu guda biyu, kuma a bangaren damansu da suka sa Khalid ibn al-Walid, wanda Khalid ibn al-Walid shi yake fuskantar Az-Zubair ibn al-Awwam. Sannan kuma a bangaren hagu sun sa Ikrima ibn Abi Jahal radiyallahu ta'ala anhu, wanda shi kuma a nan bangaren shi yake fuskantar Al-Munzir ibn Amr. Haka ne? Kuma mun yi bayani, malam ya bayyana mana cewa kowane bangare sun zaburar da na ɓangaren su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da musulmi, sannan su ma kuma Quraishawa sun yi nasu. Wanda ya jagoranci wannan shi ne Abu Sufyan ibn Harb a wannan ɓangaren. Za mu tashi inda malam Allah ya marrahama yake cewa wadda fa'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saifahu ila Abi Dujana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fa'a ya ba da takobinsa, takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya baiwa Abu Dujana. Abu Dujana shine Simak ibnu Kharisha, ko Simak ibnu Aus ibnu Kharisha. Balansari ne yana daga cikin wanda suka je bai'atul Aqaba. Sun je bai'atul Aqaba kuma jarimi ne na yankan Shakku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga takobinsa ya ce, waye zai karbi wannan takobin na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da haƙƙin takobin. Zubair ibn al-Awwam ya ce, gani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiba shi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya zo zai karba shi ma, manzon Allah ya hana shi. Sai Simak ibn Kharisha, Abu Dujana kenan, sai ya ce, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menene haƙƙin takobin? Inda an ce a karba amma da haƙƙinsa, ya dace ka fara sanin haƙƙin kafin ka karba. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyi guda biyu, ɗaya ruwayar manzon Allah yake cewa ka je ka yi yaƙi da wannan takobin, ka yi tara har sai takobin ya lauye. Ba falangalanga bane ba, a dan naga waɗansu kamar suna ganin kamar lauye wa takobin wani abu ne mai har sai takobin ya lauye kuma wa za ka doka ba dutse za ka je ka doka ba ɗan adam saboda yawan sara har sai takobin ya lauye ɗaya kuma riwayar ya ce haƙƙin takobin shine mutum ya yi yaƙi ba tare da ya gudo ba tare da ya ja baya ba har sai ya ci nasara Allah ya ƙaddara an yi nasara ko kuma shi ya yi shahada ɗayan biyu ne ma'ana aka ce sai ka yi shahada ba za ka gudu ba kenan ko kowa ya gudu kai ba za ka gudu ba za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba Simak ibn Kharisha Abu Dujana ya ce ya Rasulullahi zan karɓa sai ya karɓi wannan takobin da ya karɓi wannan takobin Az-Zubair ibn al-Awwam dan goggon manzon Allah ne Safiya Safiya ƴar uwar Abdullahi ce mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa ya za a yi shi ba Quraishi dan uwa a hana shi aje a ba wani bare bai ji wannan bai ji dadin wannan abun ba a cikin sai kullai sai manufa sai ajiye wannan a cikin ransa sai ya zamanto yace zai ga abin da zai iya faru bai ga abin da zai faru wanda kana mu faɗi abin da ya faru a lokacin da muke yin bayanin abin nan Abu Dujana ya karɓi takobin manzon Allah da takobin manzon Allah a wannan ranar yayi yaki وكان اول من بدر من المشركين ابو عامر فركون wanda ya fara fitowa daga bangaren mushrikai yazo dan yayi magana shine abu amir abdu amr ibn as-sayfi abdu amr ibn as-sayfi sunan sa kenan shi abu amir din al-fasik mutumin kawai mutumin banza baka ce shi ko dije fassara da zaka faɗa an ba fasiki wanda ya zawanto yana lalata da mata ba mutumin banza kawai mutumin kawai shine Abu Amir Ar-Rahib wa kana isamma Ar-Rahib da an kasance mar ana imar laƙabi da Abu Amir baban Amir Ar-Rahib mai tsananin ibada mai tsananin bauta manufa neman kusaci zuwa ga Allah saboda nagartarsa wa huwa ra'sul ausi shine da shugaban Aus kun san Aus da Khazraj din da muke ta magana ko tun farko ko shine shugaban su ha to ya aka yi kuma koma cikin ya aka yi kuma koma cikin mushrikai a ga bai kamata ga insha nan ba mushrikai dai mun san na Madina ai suna cikin ina suna cikin Madina ba su fito tare ba to ga dalilin da yasa ya zamanto a cikin yace mallan yake cewa kana ra'sul Aus fil jahiliya kafin zuwa musulunci shine shugabansu bangaren Khazraj kuma waye shugabansu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk a jahiliya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bangaren Khazraj shi Abu Amir Ar-Rahib Abd Amr al-Saifi ibn Saifi shi kuma shugaban Aus a wannan wanda kuma daga baya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zamanto ma gaba ɗaya ya haɗiye su za a naɗa shugaba kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma jaa al-islamu sharraka bi yayin da musulunci ya zo sai ya dauke kansa ya kiyanda da musulunci sai ya koma sai ya fice ya bar wato ya ki karbar musulunci wajahara bil adawa ya fito fili yana bayyana adawarsa ga musulunci fa dhahaba ila quraish sai ya bar madina sai ya tafi makka wajen quraishawa yu'allibuhum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato yana harzuka su yana tunzura su su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma har ya ba su wani tabbaci wa wa'adahum ya ba su tabbacin cewa ya anna qaumahu cewa mutanen sa al-Aus inda shine shugaban su shine jagoran su kuma sai abin da ya faɗa musu yake cewa Quraishawa idara auhu ai da zarar sun gaishi yayi musu magana a fa'uhu gaba ɗaya za su yi masa biyayya da ya zo ya kalli mutanensa ya ku Aus za su ce na'am labbaika wa sa'adaika ku yi kaza za su yi kaza haka yake gaya wa Quraishawa to saboda haka shi ne farkon wanda ya fara bayyana aina a yaƙin Uhud ya fito fili tsakanin wato mushrikai da mutanen Madina musulmi wanda suna ganin sa falamma nadahu yayin da ya kwalla musu kira wata arrafa ilayhim yace kun san ko ni waye ni ne wane 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 din nan shugaban ku qalu idh ka bashi amsa kace kwarai mun ji suke cewa la an amal Allahu aynan la an amal Allahu bika aynan ya fasik kada Allah ya sa ka samu kwanciyar ka samu sanyin idaniya ya kai wannan fasiki balarabe ne yana sai wato yana san nuna cewa kana cikin tashin hankali sai ya ce Allah ya sa ka idan ka wani ba ganka samu sanyin idaniya yayin shi kake samun tashin ide wani ba an baka bacci wa kwana uku akwai wanda bai taba bacci wa kwana uku ido na zafi ko ba zafi yau wato wannan zafin idan ka ga cewa Allah ya hada ka da tashin hankali wanda ba za ka samu ba shi yasa ake cewa qurratu aynin li walaka in kaga kai bacci idan ka baya zafi ba shi yasa ake cewa dan ba wuce shi ma yake cewa dan haki ba ko saboda dan kankani in ya shiga ido to zai ga cewa babu kwanciyar hankali to idan ido yayi zafi yayi zafi manufa Allah ya dauke maka bacci in Allah ya dauke mutum bacci kuma ya shiga uku shine suke cewa la an amal Allah bika aynan ya fasik kada Allah ya saka samu sanyin idaniya ya kai fasiki su suka rada mar wannan sunan suka ce war mutumin banza فقال سيتي وقريشا ولقد أصاب قومي بعد شر هاي وانا عندي فمونا أبي أحد ياسا متعينا وانا شري متعينا أصنع هذا دون شري باين بانا نمكو أنا أبي يدن طبعا يا سباس تنبتين شيئا فدا دي أي مكانا دا أمسايين زي أصو سنكي متمم بانزا نجي أمر بكر مكانا kage cewa dole shi ya tunanin sa ya tunani ko ba wani abu bane su sun karbi musulunci shi kuma fasiki ne me zai iya gaya musu kuma katala sannan ya yaki musulmi katalal muslimi ne ya yaki musulmi qitalan shadidan yaki wato na iyaransa dan ya karkashe musulmi kage koda da ƴan uwansa din da Aus da Khazraj da raguwar mutanen da suka zo daga Makka ba ruwansa zai yake su sai yaƙi yaƙi sosai hatta ardakhahum bil hijara har sai da ya zamanto ya yi musu rotse da duwar wasu dan yana ɗaya daga cikin wanda ya haƙa wani rami wannan ramin ɗaya daga cikin dawakin dokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ci an suna cewa shi ne dalilin da ya sa har ya samu wannan haƙurin sai ya zamanto ya kare shi wannan Abu Amir al-Fasiq ɗin kuma kar ku manta na a lokacin da muka yi bayani mun bayanin cewa kuma yana da ɗansa Hamzala Hamdala wanda malam zai dan yi bayanin sa kan. Abin da ya faru kenan. Bayan shi ya fito a can baya mun yi magana wanda malam ya tsallake a nan an yi fito na fito. Usman ibn Abi Talha ya fito daga bangaren Qurayshawa saboda Abu Sufyan ya harzuka shi ya tunzura shi. Ya ce kun gan ba ku ya rike tutar nan ba ku ba mu abun mu. Dan wancan a yakin Badar ku ka jawo mana matsala. To kuma su suna ganin gadan gidansu har wanda zai gaya musu maganar da zai bata musu rai ya fita ya fito na fito Hamza ya fito Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib ya kashe shi sannan Talha ibn Abi Talha ya fito Ali ibn Abi Talib ya fito ya kashe shi har sai da mutum goma ƴan gida daya waɗanda su ne magadar wannan tutan duk gaba daya ka kashe su sannan bawan su yazo ya dau tutan bawan gidan yazo ya dau tutan aka yi wannan yakin kamar yanda muka sani kuma har ya zamanto waɗanda suke kan Jabal Ainai suka sauko to shine malam yake mana bayani yace wa abla yawma idin wannan mun karanta shi wancan to shi yasa ban yi wa abla yawma idin Abu Dujana wato Abu Dujana ya nuna bajinta ba karamar bajinta ba an tuna Abu Dujana ko yawwa mai takobin manzon Allah a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana rike da takobin manzon Allah kuma ya karbi takobin nan da haƙƙin wannan takobin kuma ya fita ɗaya daga cikin labarin da zai baka mamaki shine Az-Zubair ibn al-Awwam wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka ce a ba su wannan takobin aka hana shi yace ni ko da manzon Allah ya hana ni sai na ji wani abu a raina saboda dan adam ne shi sai yace bari in je in ga me zai iya yi shi wanda aka ba wa din yace sai na bishi dan Abu Dujana ana bashi yana da wato kamar wani kyalle ne, kyalle ne da shi, jan kyalle, ana ce mata isaba alhamra, sai ya nada a kansa. Kaga kana da jan kyalle a kanka, duk wanda ya hango bai hango ka, kuma sai ya fara wata irin tafiya ta takama ta yanga, ta nuna cewa ni din nan na daban ne. Manzon Allah ya kalle shi yake cewa wannan tafiyar Allah baya son ta, sai a irin wannan wajen. A saboda yana nuna maka cewa baka jin tsoro. Yawwa, ai ka san idan aka shigo ai mutum wato takurkushewa yake, to kai kuma kana tafiya kana takama cikin abin nan ɗinka, to wannan yana nuna cewa ka ɗau wannan alƙawarin kuma za ka gudu. Sai ya shiga cikinsu, tsara nan abin nan ya doki wannan, ya doki wannan, har kuma waɗanda suka zamanto sun gagara daga cikin mushrikai, waɗanda fitattu ne, sai ya zamanto sai ga duk wani musulmi in ya tunkare sai a gan shi a ƙasa. Abu Dujana irin sai yake nema, ya ringa kwantar da su, ya ringa kwantar da su, har sai da ya zamanto ya keta tsakani, ya tafi ƙarshen wato rundunar mushrikai, ya ga wani daga ciki ko kuma a cikin jaruman ya gagari musulmi, yana kai duk inda ya kai tsara yake, ya yi kansa nan da ɗaya biyu, sai ya buge takobin, ya ɗauka zai sa ramar, sai ya ji kururuwa irin na mata, yana duba sai ga Hind bintu Utba matar Abu Sufyan, kawai sai ya juya takobinsa. Zubair ibn al-Awwam ne yake ba da wannan labarin, yake cewa ba ƙaramin wato bajintaye da wannan takobin ba, duk inda kake tunanin zai gagara shi nan yake tunkara. Shi kuma Zubair ibn al-Awwam yana biyarsa, saboda tunda an hana ni bari je in gane wannan din zai iya yi. Saboda haka ya gaggani, da ya ga cewa bai saru wannan ba, ya ga me zai sara, daga baya yake tambayar, sai yake cewa ina girmama takobin manzon Allah, ya fi ƙarfin asabi wanda ya zamanto mace da wannan, kawai sai ya juya yake. Saboda haka takobin na hannunsa amma bai manta da takobin na waye ba. Wannan kuma kare janabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wanda wani zai rinka ganin cewa kamar tayar nan ba komai, a'a komai ne, saboda takobin shi kan darajar takobin ba ko ina ya kamata a sa ba. An bayyana abin da nake nufi, balle kuma wani abu sabanin haka, kaga inda zai samu mayafin manzon Allah ko wani abun manzon Allah ba zai wasa da shi ba. To takobi ko an yi ne dan ayi waɗannan abubuwan, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai da ya jinjina wannan, saboda bayan yaki ya kawo takobin nasa ya ba wa na Fatima, a lokacin sayyidina Ali shi ma ya zo, wanda shi ma bajintarsa ba kaɗan ba ce a wannan. Kar kuma da na ce suna daga cikin wanda aka bari mutum biyu, da shi da Ubaydullahi ibn Jahsh, a ɗaya ɓangaren da in mushrikai suka taho in za su koma can ɓangaren dutsen Uhud, yadda ta kibiyoyi ba su ishe su ba, su waɗannan guda biyun da sayyidina Ali ibn Abi Talib da Ubaydullahi ibn Jahsh su suke dawo da su. Umman ta a matsalar ke kuma wani manta ne ban faɗa ba, oke to na faɗa alhamdulillah, dan wasu nake in ji wani ya ce min ana manta, dan dan yi bayani in mazo kan sayyidina Ali ibn Abi Talib. Saboda haka sayyidina Ali ibn Abi Talib ya kawo takobinsa, takobin yayi wato irin da gani kai ka san takobin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, wato an yi nuna jarintaka da wannan takobin. Ya zo yana ba na Fatima, sai manzon Allah yake ce mata wanke wannan takobin nawa, domin wannan takobin a wannan ranar yana tabbatar da abinda sayyidina Ali ya yi jarintaka. Amma ka tuna fa Salib ibn Hanif, Abu Dujana da waye abinda suka yi wannan takobin yau, abinda yayi ba kaɗan ba ne, saboda aka wanke mishi. Wallahi shi da kansa ya bashi stamp din cewa ba ƙaramin abu, wato Abu Dujana ya karba da haƙƙinsa kuma ya yi. Kuma nan takobin ya ci gaba da zama tare da Abu Dujana bayan nan, don har lokacin da aka kashe shi a yaƙin Ridda, yaƙin Musailama, a nan aka kashe Abu Dujana, za a ga cewa da wannan ya tafi da wannan takobin Abu Dujana, Simak ibn Kharisha. Bai ba tana nan, ban taɓa jin sunan wani sunansa Simak ba ko? Akwai mai suna Simak? Bikila ma in wani ya ji sai ce, kai wannan dai sunan kakala ne. To wannan Abu Dujana kenan, malam yake cewa abla yawma idin Abu Dujana, yace Abu Dujana ya nuna bajinta ba ƙaramar bajinta ba. wa Talha ibn Ubaidillah, wannan shi yana da ticket din sa ɗaya daga cikin mutane 10 'yan aljanna. Ana jimar Talha al-Fayyab, wato Talha in aka ce fada kamar mai kwarara saboda kyautarsa, da wuya ka samu a sahabban manzon Allah mai kyautarsa, babu mutum ne mai kyauta da baiwa, in dai ka zo zai bayar. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina Umar yana halifa, sai zaman to kudinsa sai suka karu, kuma dan kasuwa ne, mun san duk a cikin guda 10 din ne yan kasuwa ne, in ka dauke sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, amma dukkan su yan kasuwa ne ko masu kudi attajirai. To Talha yana daga cikin manyan attajirai tun a Makka kafin ya hijira, kafin zon faɗa abin da ya Uhud, sai yana daga ciki. Akwai wani lokaci da ya zo bayan a lokacin halifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, dukiyar sai dai mara yawa, dukiyar hayyawa in ya shiga ya fita, matarsa sai ta damu, sai ta ganshi a cikin damuwa, sai cewa me ke damun ka ne, sai ce wallahi dukiyar nan ce ta yi yawa. Sai dai ke ce marta a sadakar da kudin mana, dukiyar mana, sai ji Allah ya miki albarka, wannan shawara ita ce. A yanda riwayar ta zo a cikin wato a cikin tarihin shi Talha, kwana uku a gani, in ka ganin za ka yi ta ganin bayi da buhu a bayansa, buhun ba wai na shinkafa ko alkama ko gari ba, kuɗi, mun san kuɗinsu abin nan ne, waɗannan azurfa da zinariya, silalla da muka sani na azurfa ko zinariya, bawa da kuɗi a bayansa, zai zo gidanka ya kwankwasa ya ce to me faru, sai ya ce wallahi Talha ya ce da ni da kuɗin gaba ɗaya ya baka. Sai da aka kwana uku bayansa ana tarabarwa, sai da ya zamanto ba komai, sannan sai hankalin sai kwanta ya ce alhamdulillah, kafin shekara ta zo yana da ninkin ba ninkin wannan. Ayo kana da tallan yin shakarkin din Allah ba daga sai yake musu ba, in dai mutum yayi imanin zai masa, sai gashi ya dawo masa da wannan kudi. Talha ibn Ubaidillah ne ya faru a yaƙi, kun san maharbi ne, yana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma baya kuskure wa harbi da kibiya, shi ba dan bangaren takobi bane, amma harbi da kibiya Talha ibn Ubaidillah yana daga ciki. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce Zubamar da shi da Sa'd ibn Abi Waqqas, duk waɗannan maharba ne, da Abdurrahman ibn Auf dukkansu maharba ne. To Talha ibn Ubaidillah yana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan malam da yake cewa ya nuna bajinta, ɗaya daga cikin inda ya nuna bajinta shine lokacin nan da mushrikai suka fara suka yi ƙawanya din, bayan musulmai sun sauka daga maharba, sun sauka daga kan abin nan Khalid ibn Walid ya kewayo ta baya, an yi wa wato musulmi kofar rago ta gaba ta baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma baya bangaren dutsen Uhud, a lokacin mutum 12 ne tare da shi, ragowar jiftin wato sun bazama, ana can ana ta fafatawa tsakaninsu da mushrikai. To mutum 12 din nan, mutum 11 mutanen Madina ne, ansarawa ne. Talha ibn Ubaidillah shi kadai ne za ka iya cewa minal muhajirin, a lokacin aka yi ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farmaki da masu mashi da masu kibiya da masu kawo sara da takobi, waɗannan mutanen Madina din suka ba manzon Allah, suka yi mar wato kariya, sai mutum ɗaya ya fita ai ta fafatawa da shi har sai sun kai shi ƙasa, wani ya je ya ƙara tare su, yana da harbi da kibiya da waye duk a jikinsa ba zai fasa ba, har sai an kai shi ƙasa, haka suka rinka zuwa har sai da mutum 11 nan suka tafi. Saura Talha, Talha ibn Ubaidillah ya je ya tinkare su, ɗaya da ya zamanto abinda mutum 12 nan suka yi ka haɗa gaba ɗaya bai kai abinda Talha ya fi abinda mutum 11 nan gaba ɗaya suka yi. Jikinsa duk kibiyoyi ne, dan lokacin da aka yi kira, kun san a cike malam ya ga wuce an kwalla kira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana rayi, sai aka dawo. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, Sayyidina Umar a lokacin, Sayyidina Ali ibn Abi Talib su ne farkon waɗanda suka fara dawowa don su ba manzon Allah kariya. lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya zo a lokacin ma kibiyoyi sun zamanto sun yi har shi Talha a lokacin an cire mar dan yatsa Abu Dujana kuma lokacin shi ma da suka same shi dan yana daga cikin farko-farkon wanda suka dawo shi tsakanin jikinsa da waye tsakanin sara da suka manufa da mashi da kuma harbi da kibiya waje 70 suka samu jini na zuba amma bai fadi ba kuma bai mutu ba Abu Dujana ai ka baka ce kuma wai kai ne zaka hada kanka da waɗannan wai ka baka ce wai waɗannan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ce fidaka abi wa ummi fansar ka ya rasulullahi mahaifina da mahaifiyana da gaske suke kai wa mutum bango kana ji kibiyoyi suna zuba haka Talhai suna zuba a jikinka ba za ka kauce ba saboda kar a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ga wani ya zo ya kalle shi ya zo ya ce mar wai yayi ridda ya zama kafiri wanda duk jikinsa sara ne ko kuma suka Talha ibn Ubaidillah abin da yake nan har sai lokacin da aka kawo dauki sannan suka dauke shi sannan aka yi kokari sai na Abu Bakar da sannan aka duba in ya tsin nasa da aka yi sannan suka yi kokarin su daure a kawo da shi gefe sannan kuma aka ci gaba da wannan fafatawa to shi yasa malam ya ambace shi anan da yake maka Abla Abu Dujana ko sai yake maka da Talha ibn Ubaidillah wa Hamza ibn Abdul Muttalib shi labarin sa ba boye bane shi kaga tun daga farko fito ya fara to bayan fito na fito shi kuma wahshi wanda bawa ne na Tsu'aima ibnu Adi akwai Mutsim ibnu Adi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ba manzon Allah kariya lokacin da ya fita Taifa yazo dawowa aka hana shigowa din nan ya aika mar yace ina neman ka ban jiwar kariya ina son shigo Makka ya tattaro ƴaƴansa da kowa yace mun ba manzon Allah kariya sai ya shigo lokacin yana mushriki ya shigo ya ba manzon Allah kariya yake kuma ba wanda zai taba shi amma an kashe shi a yakin Badar to dan uwansa ko Aima ibnu Adi da bawansa Washiyu bawa ne na Qu'aima ba kamar yadda kuka gani a cikin the message ba kace wani bawan Hindi ne ba abin da ya hada shi da Hindi shi abin da yake mar yace idan ka kashe min Hamza a madadin dan uwana da aka kashe na yanta ka to shi kuma Washiyu mutumin Habasha ne kuma mutanen Habasha gwanaye ne wajen harbi da mashi sun yi harba mashi daga nesa in suka saita ka ba za su kuskure ba kuma sanannan abu ne a wajensu saboda haka shi Washiyu a matsayinsa na bawawa bai kula shi a wajen yaƙi kana tunanin ka samu jarumi ka je ga abin nan gongo na ruwanka saboda haka yace sai rinka bin Hamza yana kokarin ya samu dama yanda zai zamanto ya kashe duk inda kake tunanin ba zai wato inda tunanin kamar mu ce da Hausa fasataro da yatin karo zai ga wajen ya baje dukkan abin nan din jarumi sai ga akwai ɗaya daga cikin jarumai na Qurayshawa wanda sananne ne a wajen jarintakka suna haɗuwa da Hamza Washiyu yake cewa da ya ɗauke kansa da ya sare shi manufa wucewar takobin ga yawa jini na wuce ɗin nan kamar yadda ake faɗa yace sai yake zaton ko da ya kai saran ya kuskure kan nasa bai same shi ba amma saurin wucewar ya wuce kan na wajen saboda saurin wucewar gwaninta ba wai kawai karfi ba ne ba wai kawai kaifin takobi ba ne gwaninta tit ya wuce kan ya wuce ya dawo inda yake saboda sauri a lokacin shi kuma Washi yana binsa sai ya harbe shi sai ya zamanto ya shiga cikin wato daidai kasan mararsa kuma ya riga ya shiga Hamza ya yunkuro zai kansa haka din ya yunkuro zai kansa amma kuma karfin mashi yi zamanto ya riga ya yi mar wannan tasirin yi zamanto sai ya kifa shi kuma shi iya abin da zai kenan bai taba kowa bai kashe kowa ba sai ya tafi ya zamanto dai in ta ci bawa sai ya tafi wannan ne a cikin Hindu kuma ita ta ce tunda Hamza ya kashe dan uwanta a yakin Badar mun san mutane uku ne suka fito na farko ko da Utba da Shayba da Rabi'a kuma dukkan su ƴan uwan Hindu ne ɗaya ko babanta ne Hind ibn bintu Utba, ƴar Utba ce, saboda haka an kashe babanta an kashe ƴan uwanta guda biyu, tana cewa sai ta dau fansa kuma da Hamza, saboda Hamza yana ɗaya daga cikin wanda ya kashe mutum biyu, ba mutum ɗaya ya kashe ba, ya kashe nasa kuma ya biya kashe wanda Ubaida ibn al-Harith ya kasa kashewa. Dukkan man da ko ai ba ku ne haka dai haka dai ana manta din garin katina to saboda haka ita kuma dai alƙawarin cewa sai ta ci hantarsa shine dalilin da yasa ta farke cikin sa ta ciro ta yi kokarin da ci kuma ta kasa sai ta furzar da shi saboda kila wannan shine dalilin musulunta Allahu a'lam to saboda haka Hamza ibn Abdul Muttalib shi ma yayi bajinta sannan Ali ibn Abi Talib wannan da su ne farkon wanda suka dawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ji takobinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kawo ya tabbatar ya ce eh ka yi bajinta ka nuna jarintaka amma Abu Dujana ya yi Salim ibn Hanif ya yi wane ma sun yi amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma su suka ba manzan Allah wannan kariyar lokacin da aka zo kamar yadda na kwatanta muku in a ce misali nan shine wato dutsen Uhud wannan kuma wajen shine dutsen da aka ce maharba su tsaya to kun san rundunar musulmi tana nan rundunar mushrikai tana nan idan aka kewayo ta nan baya kaga layewa musulmi kenan ta bangare biyu ana har abin nan saran su ko gwana ya kasta nan ana ya kasta nan shi yasa suka sa waɗannan kar a yadda a wuce ta nan yakin ya zamanto iya nan gaba da gaba tanko idan ka harba wato kibiyarka daga nan zuwa can kibiyar kafin ta karasa daidai dutsen Uhud kibiyar wato ta yi sanyi za ta iya zamantowa ko ta same ka ba za ka ji ciwo ba sai aka sa mutum biyu a nan su kuma su zamanto su za su kare mutum biyu sun isa saboda mutum biyu a waɗanda harba wanda suka san yadda takobi yake da an ɗauka ne za su iya maida mutum nawa akan wannan kuma ga waɗannan dama su ma suna bada nasu Ubaydullah ibn Jahsh na nan inna Ali ibn Abi Talib shi ma yana nan sai suka tare wannan hanyar kuma na cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can suka zamanto su ne farkon wanda suke wannan wajen saboda haka jarintakar ba kadan sai inna Ali ibn Abi Talib ya nuna ba sannan wan nadr ibn Anas anan juyawa ne juyawa akai lokacin bugawa Anas ibn al-Nadr sunansa Anas ibn al-Nadr dan sunansa aka radawa Anas ibn Malik dan babban Anas ne babba ne ga Anas ibn al-Nadr shi lokacin da ɗaya daga cikin jarintakarsa wannan kawai na faɗar kaɗan ne daga cikin jarintakar da suka yi dan malam ya ce sun yi jarintaka sun yi bajinta sosai shi yasa ya ambaci sunayen su kun ga ba duka ya ambata ba bai bi mutum shida ko biyar ba ya ambata Anas ibn al-Nadr dama yana daga cikin wanda suke cewa Allah in ka kaddara min cewa zan gamu da abokan gabanka wanda suke gaba da manzon Allah zan nuna maka bajintar da zan yi saboda haka lokacin da aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin musulmi zuwa da takobi suka yi ana ta kuka wayyo Allah ta yanzu ya zami an kashe manzon Allah har ɗaya daga ciki Sa'd ibn Mu'ad sai ya gamu da Anas ibn Malik ya ce kaji an kashe manzon Allah kuma yanzu ya zamu yi kenan sai ya ce indai an kashe shi kuma ku mutu akan irin abin da ya mutu akai man sai yake ce mar ya Sa'd wallahi ina jiyo kanshin aljanna kafin in dangana da dutsen Uhud din nan saboda haka ya tinkara ya rinka yi shi ne Sa'd yake cewa wallahi abin da ya yi da yanda ya kuka ba zan iya ya rinka kutsa sai da ya zamanto fiye da mutum 70 ya zamanto ya yi musu illa daga wanda ya yi musu illa kai wanda ya zamanto ya iya kashe su sannan suka kashe shi wannan Anas ibn al-Nadr to sannan Sa'd ibn al-Rabi' ko shi ne na ƙarshe malam ya faɗa Sa'd ibn al-Rabi' ko karatun nan wanda ya gudu ba Sa'd ibn al-Rabi' malam yake cewa Sa'd ibn al-Rabi' shi ma ya nuna bajinta Sa'd ibn al-Rabi' shi ma irin Julaybi ne bayan an gama yaƙi aka ba wanda ya tuna Sa'd ibn al-Rabi' amma ku yawanci kun tuna Sa'd ibn al-Rabi' ko shine wanda aka ba shi aka hada shi abokantaka da ƴan uwantaka dawa kai shi ne mai cewa ga mata na guda biyu din nan dauki guda ɗaya ga abin nan ba shi bane ya kuke manta su ne to eh da shi da ai ne na faɗi matan biyu ba hada ba ka tuna ba to wannan Sa'd ibn Rabi' din bayan an gama yaki kun san ana cewa ina wani kamar yadda manzo Allah yake cewa ina Julaybib na faɗa wancan karan sai yake cewa waye zai je binciko min ina me faru ga Sa'd ibn Rabi' tunda ba gan shi ya dawo ba a cikin waɗanda suka daddawo da sai aka je aka same shi Sa'd shi ya je ya same shi sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaishe kai ne maka sallama Allah yake yana gaishe ka yace kuma zo duba in ji yaya kake wani irin hali kake ciki sai yace ka je ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina amsa sallamarsa kuma ka je ka ce mar Allah ya saka masa da fiye da abin da ya saka wa dukkan wani annabi kafinsa da kuma dukkan waɗannan jama'a ta musulmi kuma ka je ka gaya wa mutane na mutanen Madina cewa ba ku da wani uzuri ko kadan in aka iya yi wa manzon Allah aka iya cin masa da kowar irin cutarwa ne ko me kankantarsa matukar idanunku suna kiftawa haƙuna kenan zuwa gare su sannan kuma ya cika a lokacin da ya tada shi dama a lokacin fiye da mutane a kwance a gefensa wanda ya yi iyayensa kuma sannan ya zama tuwa wannan Sa'd ibn Rabi' to malam ya ambaci waɗannan yake cewa haƙiƙa sun yi bajinta sosai to malam sai ya ci gaba da cewa wakanati ad-daula awwalan naharin al-muslimin farkon yakin musulmi su suke da nasara ke za ke cewa al-harbu duwal manufa yaki yau naka ne yau na wani ne to farko wadanda suka yi nasara musulmi ne awwalan nahari a farkon rana wata rana kai yakin Uhud din ne na'am juma'a ko asabar ko alhamis to ran asabar gara rinka tambaya dan ka abin nan ta fan hazama adaullahi sai mushrikai farkon al'amari sai zamanto an ci nasara akan su sun juya da baya wallahi mudbirin sai suka juya a guje karce suka gudu hatta ta hau ila nisa'i har sai da suka tanda ma inda suka yi wa matan su hemomi kun san sun zo da mata dan kar su gudu to har sai suka tanda hemomin ma faran ma ra zalikar rumat yayin da har matan su ma da suka gani aka tsallake su aka wuce san wanda ya ga mutuwa manta yake da komai su ma matan suka bi su har sai sa ne yake cewa sai da ya ga Hind ta rike rigarta har irin za a iya ganin sharabarta kaje kai karce da matan nan duk ana ta gudu ije falamma ra dalikar rumat yayin da maharban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wasiya yake cewa ko kun ga tsuntsaye suna waftar mu kar ku bar inda kuke wasiyar manzon Allah gare su kenan yake cewa yayin da maharba suka gani qalu sai wadansu daga cikin suke cewa al-ghanimatul ghanima muje mu kwashi ganima fa dakkarahum amiruhum sai shugaban su jagoran su Abdullahi ibn Jubayr sai gaya musu ya tunatar da su wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu ahda rasulullahi alƙawarin da manzon Allah da wasiyar da ya musu falan yasma'u amma wasiyar sauraron sa ba sun ga duniya minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum ankum haka Allah yake cewa liyabtaliya yace waɗansu ku duniya suke bukata waɗansu kuma lahira suke bukata to bayan kun ga duniyar gata ta zo sai Allah kuma ya dauke duniyar dan ya jarrabe ku wala kad afanku yawa kai kuma wani yace dama to akwai yan san duniya ya ce wala kad afanku amma na yafe muku sai kuma mun ga wanda zai surutu zai surutu Allah yace wala kad afanku Allah da ya yafe muku duk da kun yi haka an gane yawa dan karwa ne zai ce ai gashi nan mayewar sun sauka suna neman gani masun kibin umarnin manzo eh ba su yi ba amma kuma duk da sun yi haka din su yan gata ne Allah yake ku je na yafe muku kai kuma baka da wannan garantin baka da wannan garantin to shine sai suka sauka alam yasma'u ba saurare shi ba a lokacin wanda suka zamanto yan tsurari ne iya yawan su ba su iya kaiwa 12 ba ma a cikin mutum 70 yace fa akhlau thagra sai suka bar wannan kafar kafar da aka ce su kare wa karra fursalul mushriqina alaihim sai alaihi sai zamanto wannan kafar sai ta bada dama su ko mushrikai sai suka ribaci wannan kafar sai suka shigo wannan kafar wanda mun ce wanda yake wannan bangaren shine Khalid ibn al-Walid kuma Khalid ibn al-Walid tare da dawaki mutum 200 yake kai kuma Khalid ibn al-Walid kamar yanda aka shagaya muku ba shi da gaggawa a cikin al'amari yakan tsaya yayi ai yaga cewa ko ya fi an samu wani kuskure da za a yi in ya so wannan kuskuren ni kuma yin amfani da wannan kuskuren samu dama sai zaman to ko sun tafka wannan kuskuren Khalid ibn al-Walid sai ko ya kewayo ta baya kaga an kewayo ta baya lokacin yawancin waɗannan sun yi ina sun yi gaba kaga nan wajen babu kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai yake nan da ragowar waɗanda suke da shi tare da shi waɗanda ba su da wanda muka bada labarin su saboda haka Khalid ibn al-Walid da ya dawo shi ba hammin sa nan ba bari mu yi farko mu fara dawo da na baya sai yayi kururuwa bayan kaga an sa su a tsakiya ke an sa su a tsakiya sai aka yi kururuwa aka ce ku dawo baya saboda haka musulmi kuma su suka ji kofato a bayan su da sara a bayan su gaba za su yi ko baya za su yi to idan ka rikirkice kuma yaƙi ya zamanto ba naka ba in dai ana faɗa ka rikirkice to shikenan an samu galaba haka yasa yawanci za a yi yaƙi ko za a yi faɗa har na mutum ɗaya da ɗaya kokari ake a sa ka rikirkice ɗaya daga cikin hanyar rikirkicewarka a tunzura ka in kai fushi to dukkan dabarunka sai su tafi saboda da fushi kake yi amma idan ya zamanto a cikin kana nan a cikin hayyacinka ka san ta nan bai bullo ta nan bai bullo barka kauce ta nan barka kauce amma in ka riga ka tunzura kai kansa sai ya zamanto sai ya baka waje shi kuma sai ya abin nan ɗin saboda haka sai aka rikirkita su ana jin tsara ta baya kuma ga na gaba tunda sun jiyo wannan kiran kamar yadda nake ce muku amra mace ita take lokacin ma ba su yi ba kawai ta ɗau tuta ta kada tuta sai wa mushrikai take ku dawo don kuwa kaga tuta inda tuta take nan kake zuwa saboda nan kake da aminci nan da nan sai suka dawo sai zamanto an sa musulmi a tsakiya ya ka sa musulmi a tsakiya a wannan lokacin shi ne yake cewa fawajadu khaliyan suka tarar babu kowa a wannan kafar da aka sanya mahar ba sai yan kaɗan faja'u minhu sai suka shigo musulmi ta nan wa aqbala akhiruhum sai zamanto na ƙarshensu manufa na bayansu sai suka zo suka yi wa musulmi hatta a haƙo bil musulmina sai suka yi wa musulmi dajiya suka yi musu ƙawanya suka sa su a tsakiya fa akrama Allahu man akrama minhum bi shahada anan ne Allah ya girmama wanda ya so ya girmama cewa ya yi shahada wanda cikin mutum 70 da malam ne zai yi mana bayani wa hum 70 mutum 70 daga cikin sahabbai wa wallan sahaba a lokacin sahabbai kuma waɗansu sai suka gudu to dole saboda baka san inda zaka yi ba gaba zaka yi ko baya zaka yi sai zamanto abin sai rikirkice wa kharasa al mushrikuna ila rasulillahi sai mushrikai a lokacin manzon Allah lokacin da nake gabatar muku na gaya muku manzon Allah lokacin da ya ga wannan al'amarin sai manzon Allah ya yiwo kan mushrikai yana cewa ni ne manzon Allah annabi Muhammadu ba tare da shakka ba kaga sai suka ji cewa au ga shi can wanda muke nema din na bada hikimar da sa ya ga fadi da karfi dan ja ga wani ya riga ka yi nake me yawa ɗaya daga cikin hikimar ke kaga idan suka zo waye awa za fi nema da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ci gaba za su yi wa musulmi illa sosai saboda an rikirkita su to amma yayin da suka ci ga manzon Allah wanda suka bi waɗannan musulmin ina za su yi sai su dawo wajen manzon Allah su kuma musulmi ina za su yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ma za su sa waɗansu ɓangaren na mushrikai a tsakiya sai ya zamanto su ma sai saboda suna jin tsoron kar waɗannan su farwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya kira sai mushrikai sai suka ji shi to daga nan sai mushrikai sai suka fara wato tinkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su gama da shi. Yake malam yake cewa fajarahu, sai suka jiwa manzon Allah suka yi masa wato rauni, suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rauni, na inda muka ce sun sare shi anan, ko sun sare shi a goshin sa har sai da jini ya fito. Sannan silke, suna silke biyu yasa, saboda sara da aka yi masa, saran bai iya shiga jikinsa ba, amma silken ya huda jikinsa. Kun san silke na ƙarfi ne ko? Yawa, to silken ya huda. Wani fa idan misali kamar ka doki wani abu, ka san idan abin bai sara ba, to sai silken sai ya shiga cikin wato kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saran bai shiga ba, amma saboda silken ƙarfin saran sai da ya zama tsaye doki, silken ya shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma aka karya masa ɗaya daga cikin haƙorin sa, ruba'iyyarsa, wannan kaudu aka karya masa. Wannan kuma ta hanyar wannan ramin da shi Abu Amir al-Fasik, kanka ji na faɗi sunansa, yake cewa mutumin kawai ko mutumin banza kan shi ne aka wannan ramin da manzon Allah aka janyo har ya faɗa ci, har ya faɗa ci. Saboda haka suka kashe, suka tsara haƙorin sa ruba'iyya. Kun san a gaban haƙorin ka akwai guda huɗu ko? Ɗaya, biyu, uku, huɗu, to wannan ruba'iyya ɗaya daga ciki. An gane? Kafin fiƙa. An gane a kallon ko ba? Fiƙa wannan da kake jan abu. Ai ba da wannan wani na gaba kake jan abu ko? Da fiƙa kake ja. To tsakanin kafin ɗaya fiƙar ka da ɗaya fiƙa akwai haƙora guda huɗu. Kirga ka gani. Idan wataƙila ko wani bai taɓa ƙirgawa don sashe nan mun ce. Guda huɗu ne? To wannan su ake kira ruba'iyya, daga arba ne. Daga arba ne shi ne ake ce masa ruba'i, wato huɗu. Su huɗu ne koyaushe, kuna kowa huɗu ne. Da wuya ga mutum fiƙarsa ɗaya, biyu, uku, ya zamanto yana da fiƙa. Fiƙa tsakanin haƙoran nan ne na sama guda huɗu. Guda huɗu. Saboda haka aka karya masa. Wa kusirat ruba'iyyatu, wa kasaru ruba'iyyatu. Suka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kutila Mus'ab ibn Umair, Mus'ab ibn Umair yana dauke da tuta karkumanta liwa, aka kashe shi. Baina yadayhi, yana gaban kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kashe shi. Fa dafa'a liwa'a ila Ali ibn Abi Talib, tujarantaka za ta kara dawowa. Sai aka miƙa wa sayyidina Ali ibn Abi Talib wannan tutar. Ina kuma koyaushe mun ga muku a tuta, a yaƙi wanda yake rike da tuta ake nufa, saboda an san shugaba na wajen tuta. In shugaba kuma ya guje wa tuta, kaga akwai matsala ce. Saboda haka sai suka rinka nufo shi kuma ya nuna jarumtaka. Wa adrakahul mushrikuna, sai mushrikai suka yiwo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yuriduna qatlahu, suna neman kashe shi. Fa hala dunahu, sai suka hana wato aka wato mutum 12 na hawa ashirata, mutum wajen 10, sai suka zamanto sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garkuwa kar a zo a tare shi, hatta kutilu, har sai da aka kashe su gaba daya. Waɗannan mutanen Madina ne gaba daya, mutum 11, sai da ya zamanto an gama. Malam ya ce 10. Thumma jaladahum Talha ibn Ubaidillah, sannan Talha ibn Ubaidillah wato ya nuna bajinta, ya kare su tsakanin masu suka da masu harbi da masu tsara, dukkan su sai da ya tare su, ba su iya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Hatta ajhabahum, har sai da ya sa suka tare, suka gaji, suka kasa isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anhu yake wa tarasa Abu Dujana alaihi bi zahrihi, Abu Dujana kuma ya zamanto ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garkuwa da bayansa. Wan nablu ya kawo fihi, sibau ne kawai suke zuba a kansa. Wa huwa la yataharraku, yana tsaye kyam ko motsi ba ya yi, babu wash ba. Dan kace wash, ai kaga za ka yi kokarin tabawa, babu zancen tabawa, kawai an tsaya kibiyoyin suna zuba. Wanda lokacin da sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu suka zo, suke cewa kibiyoyin kawai tsakanin kibiyoyin ya fi guda 70 a jikinsa yana tsaye, ba wai kibiya 1, 2, 3 ba. Saboda wa ake kokari a samu komanda na gaba daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gama da shi. Abu Dujana ya tsaya, yana da dama, yana da jiki, ga kuma karfi, ya tsaya wannan jinin duk bai zubar da shi ba saboda yana tunanin wanda ya kare. Ban yi magana cikin mun akwai wanda kibiya ɗaya ta gaba. Kani da Allah kibiya ɗaya. Na'am? Na'am? To kaje muna jin tsoron allura ina kuma ga kibiya. Kuma gaskiya ne. Kibiya ma kuma kowace kibiya an za a zofa cirewa fa cire kibiya wannan ne ko waɗansu ku da yawa na tabbatar sun ga yadda ake cire kibiya kun san ba fuska yake ba saboda wannan makaletin in sun shiga ba za ka iya fusgo an ka fusgo nama za ka fusga kuma kibiyar da fa da dafi ba da dafi a jiki ba wai ba a yin kibiya ta yaƙi babu dafi a jiki. Kuma wannan dafin shi kadai zai iya kwantar da kai ya sa ka kanka ka ji ya juya amma yake tsaye ana yiwa manzon Allah wannan bai ce wayo Allah ba ya gudu har sai da agaji ya zo sannan kuma aka ɗauke shi sannan aka ba ka kare shi waɗannan mutanen Allah ya ƙara yadda da su mutum wanda ya zamanto bai kaunace su bai san su ba wallahi ya yi shi ya zama cewa kansa a tsarar duniya malam yake cewa wa usiba yau mai ibin ainu qatada ibn numan shi ma mutumin madina ne aka harbe shi sai zama cewa idansa wannan wato kwayar idan sai kwayar idan ta faɗo fa'ata biha idan ya fadi gashi nan idan ya fito ya kokkobo ya subuci yanzu wa manzon Allah ya ji Rasulullahi kaga ido na manzon Allah ya dau idan ya mayar sallallahu alaihi wasallam faradda hadiyadihi ya dau hannun ya mayar da hannunsa sallallahu alaihi wasallama mai albarka fa kanat ahsana ainihi sai wannan idan da manzon Allah ya mayar din hafu dayar wanda ba manzon Allah bata fita din mata fi kyau hafi kyau sai ya kara kyau da wannan idan har daga cikin mu'jizarsa sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wasaraka shaytanu sai shaytan yayi kururuwa cewa inna muhammadan qad qutila ya an kashi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a zalika fi qulubil muslimina inda kun dama kun ga rude suke wannan suna kokarin dawo wanda suka ji kiran kadan ne da wanda suka dawo to wanda suka dawo irin sayyidina abubakar da manyan sahabbai da suke kokarin kare manzon Allah wadansu kuma suna can fa ana nan ana ta ba ta kashi to sai kuma suka ji wani labari mummunan labari kan cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi kuma shedan ne ya kururuwar shedan fa waka zalika fi qulubi kathirin min al-mushriki da yawa daga cikin musulmi sai suka yarda fa marra ana subn an-nadr kun ga sunayen da ya karba ya fada daidai yanzu a nan ko da a can nadr ibnu anas ibnu nadr sai wannan anas ibnu nadr din sai zamanto sai ya wuce bi qaumin minal muslimin sai ya rinka tada gungu na musulmi kada alqau bi aidihim abinda yake ma bi aidihim duk abinda yake hannun sun watsar sun yadda takobin sun yadda mashin sun daina yakin saboda me to an kashe manzon Allah ko me zakai bayan nan fa qalu qutila rasulullahi ya zo wuce sai suke cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيجا جو ما تسوون بالحياه بعده تو kuma me amfanin rayuwarku bayan rayuwar manzon Allah me zakai ko bayan manzon Allah ya mutu me kake jira kaje ka tar da shi a can wannan shauki ne yake nuna maka cewa tunda ya tafi niwa barin bishi rayuwa ba ta da amfani bayan shi to me zaku yi kuma da rayuwa me amfanin rayuwa me jin dadin rayuwa bayan manzon Allah baya nan yake gaya musu yace kumu ku tashi fa mutu alama mata alaihi rasulullah alama mata alaihi ku je kuma a kashe ku akan irin abin da aka kashe shi akai in har an kashe shi to mustaqbalan nasa sannan ya fuskanci waɗannan mushrikan wani baye kansu wala kai sa'd ibn mu'az anan hanya sai ya gamu da sa'd ibn mu'az fa qala yake cewa ya sa'd ya kai sa'd inni la ajidu rihal jannati min duni ahad kafin kai dutsen Uhud ina jiyo kanshin aljanna wani ba na tafi faqatala yaje ya rinka gogorma ya rinka yaki hatta kutila har sai da aka kashe shi wa wujida bihi sai da aka samu bihi sab'una jiraha wato miki sara da suka da harbi sai da aka samu waje 70 asali ma bayan ya mutu ba wanda ya iya gane shi saboda bayan kun san mushrikai sun yi nasara sun babbata sun caccaba fuskar su shine musala da ake faɗa wanda Abu Sufyan da yayi magana akai sai a yage sai a farke cikin mutum ayi waye an yi markata kace ko ina sara ne da suka a jikin sa sannan fuskar sa an bata ba wanda ya iya gane shi sai uwarsa da me ta gane shi da ɗan yatsunta ɗan yatsun kafarsa ƴar uwarsa ta gane shi sannan ta gane shi anan da yawa daga cikin mun an ce misali mutum ya kawo ɗan uwansa yake yi sani mun ji abin da na ce da yawa daga cikinmu in an zo an rufe ɗan uwanka aka jera ƙafa 50 a ce fitar da ƴan yatsun wanne ne ɗan uwanka a rufe idansu kawai a su fito da ƙafafuwa da yawa ko ba su wannan su fita ba ko ba gaskiya na marawa ƴan wantakar da ake a can ba irin wannan ba ce ƴar uwarsa ta san ƙafarsa kuma da ɗan yatsa ɗaya za ta iya gane shi amma da yawa daga cikinmu mu sani faqatala wahshiyu al-habashi wahshiyu radiyallahu ta'ala anhu shi ya kashe hamza ibn abdul muttalib radiyallahu anhu wahshiyu din bayan ya kashe hamza mun ga dai ɗaya daga cikin mafi alkhairin bayan Allah babba ya kashe shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan kisan da aka kawai za Allah ya zubar da hawaye kuma lokacin kafin abu a hana ni ya hakururuwar mutuwa sai da ya zamanto yake cewa Allah sarki Hamza ba wanda zai mar irin wannan kururuwar da aka yi ta yi kuma aka yi mar daga baya aka ba aka hana saboda Hamza ta bangare biyu suke haduwa da manzon Allah na farko kun ga ai kanin mahaifin manzon Allah ne haka ne kuma tare aka shayar da shi da manzon Allah saboda aka dan uwansa ne na shayarwa kuma wannan dan uwa na shayarwar har gobe za ka ga cewa ƴan uwantakar na shiga matukar kun sha mama daya da wani koda bare ne wanda in akwai wanda mahaifiyarka ta shayar da shi za ka ga cewa kana kaunar sa shi ne shigen kaunar da kake wa dan uwanka to da haka Hamza ko ba wai kadai wato wanda suka shayar da shi ba mutum daya ba to wai ba ta shayar da su ba dai ta shayar da su ta saboda haka manzon Allah ya ji zafin wannan kashe shin da aka yi amma washi yana cewa na kashe ɗaya daga cikin mafi girma daga cikin bayin Allah kuma na kashe babban makiyin Allah sai shi ya kashe Musailama al-Kazzab din nan da aka zo ya gagari mutane washi shi ya kashe shi bayan ya musulunta amma kun san bai zauna a Madina ba saboda idan ya zauna manzon Allah yana yawan tuna Hamza a doka duba irin tashin hankali da washiyu zai shiga a ce wanda ka fi kauna ya zama to ba za ka iya zama kusa da shi ba ko shine abin da mai kudadi yake faɗa kudadi ibn amr yake cewa kuna ce mana kaza kuna muna ba ku san tashin hankalin da muka shiga da zama lokacin da muke tare da manzon Allah saboda wani ya tuna cewa ya taba kokarin ya kashe manzon Allah wannan kadai ya ishe ka tashin hankali a cikin zuciyarsu ba wanda da suke so kafin su shiga musulunci kamar su kashe kamar manzon Allah wannan kadai in ka tuna sai ka ji gabanka ya ce ras ka ji tashin hankali a cikin zuciya ce da na aikata wannan abun ko kuskure yaya al'amarin zai kasance shi yasa da yawa daga cikinsu bayan sun yi tunanin wannan da kuma kaunar da ta shiga ba ta iya kalla Amr ibn al-As cewa yayi wallahi da za ka ce min sufanta maka manzon Allah ba zan iya ba saboda ban taba tsaya na kura mar ido na kalle shi saboda kwarjini da yake mu yake kuma bana iya magana a gaban sa amma kuma manzon Allah yana nuna mar kauna da sosai wanda su ne daga ciki wanda suke kokarin da su kashe shi kun san shine saboda kaunar da ya ga manzon Allah yana nuna mar yake zatan ma kamar manzon Allah ya fi kaunar sa akan kowa yace ya Rasulullahi ba ka fi so ni ne a cikin yace Aisha radiyallahu anha na Aisha radiyallahu ta'ala zai ce a cikin maza yace babanta yace sannan wa yace sannan Umar yace sannan wa yace sannan Abubakar yace sannan wa yace Usman sai ce sai nayi shiru dan kana sake fadar wani ko mana mai wata kila ni ne na hudin da insha Allah to irin su ba wa shi ka kashe wanda manzon Allah yake kauna ya zuciyar ka za ta zama kuma haka yana yi ya sahabi ne na manzon Allah muna kaunarsa amma manzon Allah baya iya jurar kallonsa saboda yana tuna mar da babbansa dole ya bar Madina to shine malam Allah ya rahama yake cewa ka talwa shine Hamza ibn Abdul Muttalib ramahu bi harb batin ya harbe ya wani fayaji ya harbe shi da kibiya da mashi mashinsa ala tariqati al-habasha irin jifa da mutanen habasha suke kuma za ku kin kuna karanta hadisi za ku ga cewa tun a lokacin manzo Allah suna yi za ku tuna yawan lokaci ranar Idi sun zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna bajinta da wato kibiya ana jefa ana harbawa sama ana tawasa aya shine nana Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya kalle ta yake cewa kina son ki gani ne ko yawa ai wannan sune mutanen Habasha sun zo kuma suna yi kuma musulmi ne da yawa sun musulunta ala karwani zai ce maka mutanen Habasha ba su musulunta ba sai a dama sun dade da musulunta manzon Allah yana da rai yana raye sun musulunta kuma mun san suna jashi su ai za mu tsaya anan sai sati ne zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya ara mana الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله